This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Talata 30 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Mahmud da kanin labarai.
To Ibrahim, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce yana fata Hamas za ta amince da tayin da Isra'ila ta yi na ganin an cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a Gaza. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce hanyar wucin gadi da za ta shimfida a gabar teku don samar da damar shigar da kayayyakin agaji cikin yankin na Gaza da za ta ci kusan dala miliyan 320. Ambaliyar ruwa da zaizayar ƙasa a Kenya sun halaka akalla mutum 45.
To kallon labarai kenan. Yayin da ƴan Boko Haram da ISWAF ke ta duba, ko me ce ce makomar kungiyoyin biyu?
Kungiyar ISWAF da JAS har sukan yi amfani da makami tsakanin su, kuma hakan ya yi sanadiyar rasa mayaka masu yawa cikin su.
To ko ne gwamnan jihar Neja zai ce kan batun wadata Najeriya da abinci daga matakin jihohi?
Jihar Neja a Najeriya ta fi kota jiha girman fili da yawan ruwa. Muna da rafuffuka da dams da ba da iyaka.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Musaban Sokoto ke gabatarwa, inda yau shirin zai tabo batun ƙaurace ma yammacin duniya da jamhuriyar Niger ke yi. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce yana fata Hamas za ta amince da tayin da Isra'ila ta yi na ganin an cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a Gaza, a kuma saki mutanen da aka yi garkuwa da su tayin da ya kwatanta a matsayin mai gwaɓi. Blinken ya bayyana hakan ne a ranar Litinin a birnin Riyadh na ƙasar Saudiya, yayin da yake ziyara a yankin gabas ta tsakiya a kokarin da yake yi na ganin an cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a yankin na Gaza, wanda aka kwashe kusan watanni 7 ana yi.
Secretary of State Antony Blinken has a wide-ranging agenda as he meets with Arab.
Wakilar AP ta ce Secretary Blinken na ziyara ne a Saudiya, inda yake tattaunawa da shugabannin kasashen Larabawa kan batutuwa da dama, musamman kan batun yakin Isra'ila da Hamas. A halin da ake ciki wata tawaga ta isa kasar Masar a ranar Litinin, wacce tare da haɗin gwiwar hukumomin Qatar take kokarin ganin Isra'ila ta dakatar da har-haranta a kuma saki mutanen da ake garkuwa da su. ‘Yan jam’iyyar Republican na amfani da zanga-zangar adawa da yakin Gaza da ke ci gaba da yaduwa a kwalejojin Amurka suna caccakar shugaba Joe Biden, lamarin da ke kara musu farin jini, duk da cewa Biden na ci gaba da nuna juriya da tsare-tsaren Isra’ila waɗanda kusan ɗaukacin ‘yan Republican ɗin sun amince da su, tunda ‘yan bindigar Hamas suka kai hari a ranar 7 ga watan Oktoba, wanda ya halaka Isra’ilawa 1,200. Suka kuma garkuwa da ɗaruruwan mutane. Biden yake nuna cikakken goyon bayansa ga Isra'ila, duk da cewa ya ɗan nuna damuwa cikin watannin da suka biyo baya. Biden ya ci gaba da nuna wa Isra'ila goyon baya, yayin da dakarun ƙasar suka yi ta kai harahar ramuwar gayya waɗanda suka halaka sama da Falastinawa 34,000, mafi akasarinsu mata da yara. Kazalika hararen sun lalata unguwanni, sannan Isra'ila ta taƙaita shiga da kayayyakin agaji, lamarin da ya kai ga yankin na Gaza na fama da matsalar yunwa. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce hanyar wucin gadi da za ta shimfida a gabar teku don samun damar shigar da kayayyakin agaji cikin yankin na Gaza za ta ci kusan dala miliyan 320. Mataimakin sakataren yaɗa labaran ma'aikatar ta Pentagon Sabrina Singh ta faɗa wa manema labarai a ranar Litinin cewa ƙididdigar da aka yi ta kuɗaɗen da za a kashe ta haɗa da safarar kayayyaki da kuma gina hanyar da za a samar. Kazalika kuɗaɗen sun haɗa da kayayyakin agajin da za a shigar cikin zirin na Gaza. Tun dai a makon da ya gabata, dakarun Amurka suka fara gina hanyar wacce za ta riƙa yawo a kan ruwa, a cewar wani babban jami'in sojin ƙasar. Hukumomin Amurka da Isra'ila sun ce suna fatan kammala aikin nan da farkon watan Mayu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kadan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda rahotanni ke nuna cewa yayin da ake ta fafatawa tsakanin kungiyoyin ta'addanci na Boko Haram da ISWAP, mambobin kungiyoyin biyu na Tatuba suna mika wuya ga hukumomi. Ga Hassan Maina kaina da rahoton.
Rikicin dai wanda ya rincabe zuwa cikakken yaki tsakanin bangarori masu ikirarin jihadin na ISWAP da kuma Jama'atu Ahlus Sunna Lid Da'wati Wal Jihad yayi sanadiyar rasa rayuka masu yawan gaske daga bangarorin biyu. Doki ba dadin dai ya gudana a tsibirai dake yankin Tafkin Chadi. Su mayakan Boko Haram da suka tattaru ta wajajen kukawa daga bangaren Najeriya, yayin da ɗaya bangaren kuma mayakan ISWAP suka ja daga wuraren Kirta Hulgo kusa da kan iyakar Najeriya da Kamaru, inda aka fafata sosai kuma bangarorin biyu duka sun karkashe junansu. Na tambayi kakakin rundunar kawancen kasashen yankin Tafkin Chadi, Lieutenant Colonel Abubakar Abdullahi, ko me suka sani akan wannan rikici na cikin gida tsakanin ƴan ta'addan?
Eh, hakika akwai rikici da gaba mai tsanani tsakanin kungiyoyi biyu na ta'addanci, wato kungiyar ISWAP da JAS, ta inda har sukan yi amfani da makami tsakanin su, kuma hakan yayi sanadiyar rasa mayaka masu yawa cikin su.
Lieutenant Colonel Abdullahi ya kuma min karin bayani dangane da yadda ƴan ta'addan ke mika wuya ga sojojin kawancen kasashen yankin Tafkin Chadi.
A tsakanin 17 zuwa 27 ga wannan wata na hudu, mun samu ƙarin mayakan Boko Haram guda 6 waɗanda suka mika waya. Da ranar 25 ga watan Afrilu na wannan shekara, mayakan Boko Haram guda 2 da Kaja Usman sun mika wuya ga jami'an rukuni na 1 na wannan rundun. Sannan akwai wani matashi dan shekara 19 da ake kira Alhaji Ali wanda ya mika wuya garin Baga. Sannan kuma a ranar 26 ga wannan watan an samu wani mutum dan shekara 38 da ake kira Muhammad Abdulrahman da matashi Sadiya da ƴaƴansu guda 2 dan shekara 13 da dan jariri, shi ma sun mika wuya.
To ko menene dalilan da ke sanya ƴan ta'addan ke mika wuya?
Yawanci mun fahimci cewa suna mika wuya ne sakamakon fada da ke tsakanin su ƴan ISWAP da bangaren su Jama'atu Ahlus Sunna da suke wannan yanki na Chadi. Sannan kuma akwai aiki da muka gudanar wanda muka kira Operation National Salam.
Lieutenant Colonel Abubakar Abdullahi, kakakin rundunar kawance na kasashen yankin Tafkin Chadi. Dr. Abubakar MS, kwararre ne kan al'amuran yankin Tafkin Chadin?
Sun ga tafiyar nan da suke yi ba tafiya mai rai bane, babu haske a ciki. Kuma ai kaga sabon gwamnati da aka samu musamman a Burkina Faso da Mali, ta nan ƴan ta'addan ba sa samun irin taimako da cooperation da suka saba samu har da ma Niger.
In dai za a iya tunawa ko a makon da ya gabata sai da jiragen yakin sojojin saman Najeriya da Niger suka bi ƴan ta'addan a yankin Zarri da ke kimanin kilomita 28 daga gawashin Damasaka bangaren jihar Borno, inda suka yi musu ruwan wuta kuma suka karkashe da dama. Bisa sa idan jirgin mayakan saman Niger da ke tattaro bayanan sirri. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga yankin Tafkin Chadi.
A gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Mahmud da kashi na biyu na labaran duniya.
To wani mummunan harin makami mai linzami da Rasha ta kai tashar Odessa da ke gabar tekun Bahar al-Aswad ya halaka akalla mutum hudu tare da jikkata wasu 28, ciki har da yara biyu da wata mata dauke da juna biyu. Hudu daga cikin waɗanda suka jikkatan suna cikin mawuyacin hali a cewar gwamnan yankin Ole Kifa. A wani sako da ya wallafa a manhajar Telegram, gwamnan ya ce ɗaya daga cikin yaran shekarunsa 12, sannan harin ya lalata gidaje tare da haddasa gobara a wani makekin gida. Gwamnan Kifa ya wallafa wani hoton bidiyo wanda ya nuna yadda hayaki yake tashi a ginin da ke kusa da gabar tekun. A jawabin da ya saba yi a kowane dare, shugaba Zelensky ya yi kira ga kawayen Ukraine da suka yi musu daukin gaggawa da makamai.
We urgently need Patriot systems.
Ya ce muna buƙatar makaman kariya cikin gaggawa da makamai masu linzami, ta hakan ne kadai za mu iya ceto rayuka a yanzu. Ambaliyar ruwa da zaizayar ƙasa a Kenya sun halaka akalla mutum 45 kuma masu ayyukan ceto na can suna kokarin neman mutanen da suka bata a cewar jami'an ƙasar. Watannin farko sun ce wata madatsar ruwa ce ta fashe a yankin da ake kira Nakuru, amma wasu bayanai na nuni da cewa wata magudanar ruwa ce da ta toshe ta haddasa ambaliyar ruwan.
Heavy rain has been pounding the country since mid-March.
Wakilin kamfanin dillanci labarai da Ife ce tun a tsakiyar watan Maris ake ruwan sama mai karfin gaske a kasar ta Kenya, kuma hukumar kula da yanayi ta ce za a ci gaba da ganin saukar ruwan akai-akai. Yanzu yanzu sama da mutum 140 ne suka mutu tun da aka fara ruwan a tsakiyar watan na Maris a cewar hukumomin kasar.
To a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoton mu na biyu. Kamar yadda ba a rasa sani ba, kwanan nan wasu gwamnonin arewacin Najeriya suka zo wani taro a nan Amurka kan batutuwan tsaro. Daga cikinsu akwai gwamnan jihar Niger Muhammad Umar Bago, wanda abokin aikinmu Muhammad Hafiz Baballe ya tuntuɓe shi kan batutuwa da dama, amma ya fara da tambayarsa irin tsarabar da zai kai ma jama'arsa. Sai ya ce,
Alhamdulillah Rabbil Alamin, mun gode ma Allah da wannan dama da muka samu. Mun samu ilimi sosai na yanda za a kasantar da zama lafiya a cikin al'umma, kuma dalilai kala-kala da misalai da yawa yanda ake samu irin wannan ibtila'i na rashin tsaro. Saboda haka za mu koma da guzuran goron ilimi don a zauna lafiya insha Allah.
To mai girma gwamna, bari mu je ga batu na gaba, wato batun aikin gona. Rashin takin zamani da rashin kayan noma na zamani suna daga cikin manyan kalubale da harkar noma a arewacin Najeriya take fuskanta. Kai a jihar Kataneja, a takaice me kuke yi domin shawo kan wannan matsala?
To alhamdulillah rabbil alamin, mu mutanen jihar Niger da gwamnatin mu tunda muka zo mulki mun yi hubbasa na magana aikin noma. Noma shine tushen arziki, mutanen mu ba abin da suka san sai noma. Jihar Niger a Najeriya ta fi kowace jiha girman fili da yawan ruwa. Muna da rafuffuka da dams da ba da iyaka. Saboda haka mun duba cewa yanda mutanenmu za su samu waraka su warware a cikin harkan rayuwa shine mu koma noma. To saboda haka daga zuwanmu mun yi kokari mun zo nan Amurka, mun kulla zumunci da kamfanuka manya-manya kamar John Deere. Mun yanzu haka muna da tractor ɗaya guda 1,000 daga hannun John Deere, suna nan a ƙasa, shugaban ƙasa ya zo ya kaddamar da su kwanan nan. Muna da taki yanzu kusan moto 200,000 bags kenan. Muna da su insha Allah za mu raba su kafin ma a fara ruwa. Ko zuwa mu Amurkan nan da mu da kamfanin Bayer mun sa hannun yarjejeniya na aiki tare. Saboda yawanci abin da ke kashe mutanenmu da manomanmu yawanci iri ne da iri ne da taki, kuma ilimin iri kamar yanzu ka je karkara za ka ga mutum a rami ɗaya zai je na sa kwaya uku na masara ko na shinkafa, to yanzu kwaya ɗaya ma ta isa ta baka fiye da yanda ake zato. To yawancin mutane ba su san akwai ilimin noma ba, suna ganin kawai a ɗauka abincin da ake ci ne a sa ƙasa, iri ya bambanta. Ilimin fasada ya kawo cewa yanzu iri ma sai an dube shi an ga wani irin iri za a sa, mai buƙatar ruwa ne ko mara buƙatar ruwa ne, mai buƙatar taki ne ko kuma da ƙwari ba za su iya ci ba ne. Ilimi ya riga ya wuce wurin yanzu insha Allah. To kuma mun haɗa hannun yin noman nan da kamfanuka da yawa kamar Ranke, shi ma ɗan Amerika ne, sun ka muna za su ba mu aikin irrigation, shi ne aikin lambu. Muna kokari da UNDP maganan su solar pump da yake amfani da rana da kuma abuwa da yawa da yawa. Kamar kuma kashin wannan dabbobin da muke da su da kuma za mu fara tara su a wuri ɗaya nan, mu wannan za mu yi amfani da su ma mu generating lantarki da shi da abin da za a yi noma da shi.
To za a ji ci gaban wannan hira da gwamnan jihar Niger Muhammad Umar Bago a shirye-shiryenmu na gaba. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger, kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
In kaddiba ita ma rasha din, kada mu yi babban zato gare ta. Ma'ana yadda bamu hoyar dukkan mu yadda a kawo sojan Faransa ba Niger. Bamu yadda da a kawo sojan ƙasar Amerika ba. Haka yau ma bamu yadda da a kawo turan rasha ba.
Sune mu cikin yanayi wanda muke yanzu na ta'addanci. Wannan kutece kuce. Wannan ka bar cikin bakunan ƴan siyasa. Ya za a rajeje ne ya kuma akomo ana wani tambaya ko har taimako ne ko kuma har wani saye ne an kai. Ko ma menene wannan kayan aikin su gaba da dama ta ayyuka ta'addanci ko
abun da muke shakko idan mu kawo su jaha rasha radda su ma din zamu gajiya da su ko kuma su gama aikin su alhali su din ba su gama cin gajiyar su ba idan su ma muka ce musu su bar wannan kasa to zamu iya samun matsala fiye da wanga saboda su ba su da jinkai ba su da tausayi kuma ba su da aqida wato incin bil adam da demokradiya.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsakan mai wuya. Shin ko wani dalili ne yake sa gwamnatin mulkin soja ta Niger a karkashin shugabancin General Abdulrahman Tchiani take juya bayanta ga kasashe yammacin Turai tana fuskantar nagabaci? Me ya amfani da Niger za ta samu daga kasashen Russia da China idan aka kwatanta wanda ta taba samu a can ba daga kasashen yammacin Turai din? Sannan ina gaskiyar abin da wasu ke cewa dangane da Russia na cewa irin da Niger ta ga bayan Faransa yanzu take neman ganin bayan Amurka idan ta gaji da Russia ba za su rabu lafiya ba. Duk wannan suna cikin abubuwan da muke son mu duba a ciki gaba da muhawara da muke kawo muku a yau tsakanin Ibrahim na Maiwa da Sule Umaru dangane da sabuwar alƙalin diplomasiya ta tattalin arziki da soja da jihohin Niger ke dauka. Ba ta da bata lokaci ba, yau zan saki hada ku da shi mai jan ragaman wannan tattaunawa Sule Mumuni Barma da kuma bakin nasa.
In kaddiba ita ma rasha din, kada mu yi babban zato gare ta. Ma'ana yadda bamu hoyar dukkan mu yadda a kawo sojan Faransa ba Niger, bamu yadda da a kawo sojan ƙasar Amerika ba. Haka yau ma bamu yadda da a kawo turan rasha ba. Kamar yadda nace ma dan jinmu da dan jinmai mai musamman sunan rasha yau sun yi lalata. Menene lalatar su? Saboda wato rashin aqida tausayi da demokradiya da agare su. Kaga wannan shi an ce mata ta tai da kyar da kyar ta bada bai. Amerika an ce mata tana nan tana sosai. To ita Russia in ta ce takiya takiya na. Misalin da zan dauka ma shine misalin wato Armenian ta abukiya ta makwabciyar ta Ukraine wanda yake da suna jima juna yau tana babbakanta. Ba tausayi ba jinkai abun da muke shakko idan muka kawo su jaha rasha radda su ma din zamu gajiya da su ko kuma suka gama aikin su alhali su din ba su gama cin gajiyar su ba idan su ma muka ce musu su bar wannan kasa to zamu iya samun matsala fiye da wanga saboda su ba su da jinkai ba su da tausayi kuma ba su da aqida wato incin bil adam da demokradiya kenan yakin da za a yi da rasha zuwa gaba zai zama abu mawuyaci fiye da wanga kenan kurakuran da aka yi ayi kokari ayi wanda su domin kuma kada a shiga cikin irin Niger
akan harkar nan ta kara kusantar kasashe irin su China, Russia, Turkiya da Iran daidai lokacin da aka juya wa kasashen yammaci na Turai da su irin su America baya shin wani irin amfani ko rashin sa Niger za ta samu
bacin tsaron nan shi kadai ne kake gana abinda ita rashar za a yi amfana da ita
ba shi kadai bane ba amma shine ummul abaisa abinda kawo rasha a kasar sojojin rasha a kasar Mali kuma sun samu ci gaba an samu sakamako wanda kowa yake yabawa da shi to mu ma nan ga yanzu ai ka gani ba a jima ba mun ka karfafa
damkon zumunci tsakanin Rasha da kasar mu ko kuma ka gani ai balaguro da hukumomin Niger suke zuwa Rasha hukumomin Rasha suke zawa nan ga kare da karau sai ba da dama ta a samu ayi rajejeniya daban-daban mun yi rajejeniya ta hanyar yaki da ta'addanci akwai rajejeniya ta hanyar tattalin arziki wannan rajejeniyan ai ka gani ba a jima ba da aka yi ta sai gashi kayan yaki na lokaci waɗanda ake so mun ga gasu na Rasha ta kawo mana su kuma ta kawo mana sojan Rasha wanda za su ba su zojin mu horo dan saboda su lakanci aiki da waɗannan kayan aikin
kayayyakin da ma'ana maganar kamar ba a fayyace shin tallafi ne ko kuwa an saida wani jar su ne babu ƙarin bayani akai
su ne mu cikin yanayi wanda muke yanzu na ta'addanci na in ka kwana yaki da ta'addanci na in ka kwana baka san ba gobe yadda za ta badowa wannan kutece kuce na tallahi ne na taimako ne na saye ne wannan ka bar shi cikin baku na ƴan siyasa mu yanzu inda muke nan ga fatan na muka yi ubangiji Allah shi kama muna da sabin abu kanmu na kokowa mu yi kokowa mu ƙare da ta'addanci cikin ƙasar mu mai dokoncin hankali ya za a rajejeniya kuma a komo ana wani tambaya ko har taimako ne ko kuma har wani saye ne an kai ko ma menene wannan kayan aikin su gaba da dama ta a yaƙi ta'addanci ko kuma kowa ya imani da sai da suna ake iya samu a ce nasara ko to mun samu an kawo mana su yanzu in ma saye ne mi an matsalar shi tunda ai arzikin mu ya kamata ya ce a ce arzikin mu yana ba da dama ta a kare mu in arzikin mu bai kare mu ya an wani arzikin mu nan baya da muka hoto tsahin mai kwanta waɗanda aka yi majiyoyi mulki ai arziki ke gare mu ko suke ɗauka suke ɗangwalewa suna sawa cikin aljihunsu arzikin namu bai ba da dama ba ta aka kare mu da shi kuma an ka sa cikin aljihu cikin shi ne muke to balle yanzu mun samu lokaci wanda alhamdulillah an samu sabbin hukumomi waɗanda arzikin mu unhwani aka yi da shi dan saboda a kare mu alhamdulillah kuma mun san za a samu sakamako mun ma fara ganin sakamako a tunda an yi lokacin da ta'addanci kullum sa ya saka ji an ce an kashe wuri kaza an kori mutanen gari kaza an yanke sarki kaza yanzu ai kaga ya dama ko kuma in ce ya ma kare to muna fatan ubangiji Allah ya kara mu domin kwanciyar hankali to wannan abun alfahari ne ya kamata mu mai da hankali mu sa ido mu tashi tsaye mu yi aiki wagar jejene da hulɗa da da kai tsakanin mu da Rasha tabbado sakamako wanda zai ba dama talakan Niger ya gani a ƙasa kamar yadda ya fara gani a ƙasa mu samu ta hanyar tattalin arziki ta hanyar kiwon lahiya ta hanyar kwanciyar hankali ayi aiki hannu da hannu mu sa hannu cikin juna tsakanin mu da Rasha mu hudda kasanmu cikin kangi wadda lalar hulɗa da muka yi tsakaninmu da tsohon turawa na Faransa da na Amerika ta haddasa kuma sun gani cewa hanyar da muka ɗauka tsakaninmu da Rasha akwai cikakken zato na cewa za a hita cikin matsaloli waɗanda dai na harkar ta'addanci na harkar yunwa na harkar rashin kwanciyar hankali da wani sauransu duka wannan za a samu a ciwo kai kuma sun san da in muka samu wannan abun ya ɗore to waccan baƙar siyasa wadda turawan Faransa da na Amerika suka sa ƴan siyasa mu suna aiwata su san da wannan mun kare take nan talaka ba a komai mishi ƙarya
sule muke amfani ko rashin amfanin kusantar kasashe irin su Russia, China, Iran da Turkiya waɗanda gwamnatin rikon Koriya ta juya alƙiblar ta zuwa wajen su
misali ka dauka prime minister mu ba ya je ƙasar Amerika ba wajen neman tallafi ko kenan duk yadda akwai abota akwai umfanin da aka iya samu amma ai kaji mu tafarkin da muke fuskan shine cewa da jan hankalin mutane shi ya kamata kowa ya san ya kamata amma aiki da ya kamata shine adda wuya shi yasa muka jan hankalin su cewa da lalle alazimu hulɗa da su tun can baya muna cikin waɗanda ke zuga gwamnati tun gwara manajeriya cewa da a hita batun ƙasashen turai ɗai
a ƙara faɗaɗa
saboda su ɗin a banda irin wannan taimako da su ƙasashen turan wato yamma ke bada su ma akwai nasu idan kaga akwai amfani da dama ya kwatanta ma fannin gona da fannin tsaro da dama akwai kuma gudunmuwa da za su iya kawo hiye da ma na waɗanda ƙasashe amma mu shi hankalin da muke yi shine cewa da a yi hattara akan cewa da duk lokacin da ka zo ka zauna da wanda ya hika ƙarhi ya hika wayo to kenan sai ka shirya zaman ka ƙasashe ne wanda dama idan aka ce a hulɗan lallai hulɗan za a yi amma wasu za su zakkuwa da hankalin wayo wasu kuma za su zakuwa da hankalin cuta shi ne muke ce ai la'akari kuma akwai kurakurai da aka yi can baya waɗanda ba mu watan yau a ce an hada ciki shi yasa muke jan hankali ai hattara a kiyaye idan ka diba yanzu ga ma zan canca da jami'an tsaro su hidda sakamako tsakanin wata uku na samu shekara gama jan kokarin da sun kai na wato bisa kan tsaro da murkushe ta'addanci mun jijjina musu sosai saboda an samu ci gaba kuma sun nuna suna nan suna kuzari saboda mu yau inda muke jira su kenan saboda sun ce sun ji mulki dan tsaro ya baci kenan duk abin da za su yi wanda zai tanada ko ku zai sa tsaro harkar tsaro ta yi kyau muna goban bashi kuma muna zuga su 100 bisa kan 100 kenan in dai hulɗa da rasha za ta sa wato a cimma wannan muriya to yayi kaji abokina ya ce cece kuce na ɗan siyasa na saboda su kishiyoyi na ikon suke nema mu ko ikon muke nema ai mai kyau ai iko na gari kowa ga yin shi son muka idan kana yi kai mai kyau
to a gaishe ku to nan za mu ja burki sai Allah ya kai mu rana wato mu zo mu cika ba kuma in Allah ya maido mu din daya daga cikin abubuwan da zamu duba shine maganar kayan yakin nan da Rasha ta kawo Niger a kwanakin baya wanda wasu ke cewa ai ba na kare Niger bane na kare shugabannin sojan Niger ne haka ne sannan kuma ya yake ganin raunin alaka yanzu tsakanin Niger da gwamnatocin kasashen Afirka ba waɗanda suke cikin ECOWAS kadai ba kasashen Afirka dai masu shugabannin mulkin demokradiya wato na fararen hula da kuma alamun da ke nuna cewa kamar ita gwamnatin Niger ta yanzu ta fi jin daɗin zama lafiya da kasashen da ke karkashin mulkin soja duk wannan suna tafi a shiri mai zuwan Allah ya kamar zukan muna godiya ga su bakin namu Ibrahim na mayo da Sulo Umaru da ku musamman shi Sulo Yemumu da barmu wakilin mu Ayemai da ya hada mana wannan tattaunawa a madadin su dukan Aliyu Mustafa Sokoto ne a Washington mun ba ku lafiya
to a gaishe ka da tawagarka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce yana fata Hamas za ta amince da ta yin da Isra'ila ta yi na ganin an cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a Gaza a kuma saki mutanen da aka yi garkuwa da su ta yin da ya kwatanta a matsayin mai gwabi Blinken ya bayyana hakan ne a ranar Litinin a birnin Riyadh na kasar Saudiya yayin da yake ziyara a yankin gabas ta tsakiya a kokarin da yake na ganin an cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a yakin na Gaza wanda aka kwashe kusan watanni 7 ana yi. Yan jam'iyyar Republican na amfani da zanga-zangar adawa da yakin na Gaza da ke ci gaba da yaduwa a kwalejojin Amurka suna ciccakar shugaba Joe Biden lamarin da ke kara masa farin jini duk da cewa Biden da ci gaba da nuna juriya da tsare-tsaren Isra'ila waɗanda kusan daukacin Republican din sun amince da su tunda yan bindigar Hamas suka kai hari a ranar 7 ga watan Oktoba wanda ya halaka Isra'ilawa 1,200 suka kuma garkuwa da ɗaruruwan mutane Biden yake nuna cikakken goyon bayansa ga Isra'ila. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce hanyar wucin gadi da za ta shimfiɗa a gaɓar teku don samun damar shigar da kayayyakin agaji cikin yankin na Gaza za ta ci kusan $220 million. Mataimakiyar sakataren yaɗa labarai a ma'aikatar ta Pentagon Sabrina Sinta ta faɗa manema labarai a ranar Litinin cewa ƙididdigar da aka yi ta kuɗaɗen da za a kashe ta haɗa da safarar kayayyaki da kuma gina hanyar da za a samar. Kazalika kuɗaɗen sun haɗa da kayayyakin agaji da za a shigar cikin zirin na Gaza. Wani mummunan harin makami mai linzami da Rasha ta kai tashar Odessa da ke gaɓar tekun Bahar al-Aswad ya halaka akalla mutum huɗu tare da jikkata wasu 28 ciki har da yara 2 da wata mata ɗauke da juna 2. Huɗu daga cikin waɗanda suka jikkatan suna cikin mawuyacin hali a cewar gwamnan yankin Ole Kiefer. A wani sako da ya wallafa a manhajar Telegram gwamnan ya ce ɗaya daga cikin yaran ɗan shekaru 12 sannan wato shekarunsa 12 sannan harin ya lalata gidaje tare da haddasa gobara a wani makekin gida.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Dadi Balawi sai kuma injiniyar mu ta yanzu Nashwan Kale ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fata alheri. Wassalam.